الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna shida ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif da 445 16 ga watan 3 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2024 zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kaman yanda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba mun tsaya a ayan nan da Allah Ubangiji yake cewa laula yanahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labisa ma kanu yasna'un wadannan yahudu da suke ketara iyakan Allah wadannan yahudu da suka saba da cin haramun da suka saba da zalunci da ta'addanci akan annabawa wai me yasa malaman cikin su ba da su hana su daga maganganun banza da suke yi wa manzon Allah ba da maganganun banza da suke yi na ketara dokokin Allah da yanda suke kai matuka wajen cin haramun Allah ya ce waɗannan malamai suka yi shiru suka bar su suna abinda suka ga dama labisa ma kanu yasna'un wato tur da abinda suke aikatawa ma'ana su malaman kenan kuma jiya mun yi bayani akan gurɓacewar malamai shine yake nuni akan lalacewan al'umma lalacewa mafi muni idan malamai suka gurbace shi yasa a baya zamu ji akan su yahudu Allah ya ce labi isma kanu yasna'un su amma wan yahudawa turda abinda ya'maluna suke aikatawa amma anan da aka zo kan malamai sai aka ce ma kanu yasna'un abinda suke sana'antawa sabila da gurbacewan malami yakan zamanto ya fi muni akan gurbacewan wanda ba malami ba shine a daya daga cikin magabata yake cewa la anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairun anta sahaba aliman yarda an nafsihi fa ayu ilmin li alimin yarda li nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi kai abokantaka da jahili wanda baya biye ma san zuciyarsa baya biye ma sha'awar ransa ya fi maka alkhairi akan kai biyayya kai abokantaka ga malami wanda yake biye ma san zuciyarsa da san ransa ai ba wani jahilci ga mutumin da yake biye ma dokan Allah akan san zuciyarsa kuma babu wani ilimi ga wanda yake biye ma san zuciyarsa akan dokan Allah to Allah Ubangiji yake labisa ma kanu yasna'un wato Allah yayi Allah wadarai da abinda suke sana'antawa wato abinda suke sana'antawa yayi muni na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولؤنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Allah Ubangiji yana haka ita mana irin kazaman maganganun da Yahudawa suke yi. Kazaman maganganun su ya ma shige yin izgili akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya shige yin izgili akan Allah da umurnin Allah na sallah wanda Allah ya faɗa a baya idan an kira sallah sai ka gansu suna izgili da kiran sallah kamar yanda Allah ya ce wa idza nadaytum ila salati takhuzuha huzuan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. In an kira sallah sai suna izgili suna ce sallah kamar kukan jaki suna maganganun banza. In aka zo ana maganar manzon Allah ma fi su'ul adabi su ce wa manzon Allah ra'ina kamar yanda a cikin suratul baqara Allah ya faɗa mana ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhanna wasma'u. Kar kuna ce wa manzon Allah ra'ina ra'ina, to ainihi yahudawa ne suke faɗa wa manzon Allah ra'ina din. To su kuma abinda suke nufi a gurin su magana ne na banza na suka. To sai Allah Ubangiji yake faɗa mana ai ta'addancin su bai tsaya ba ma. Wannan udwan inda Allah ya faɗa mana a baya wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suhta, to yana daga cikin wato ta'addancin su da ketare dokokin su su yi maganganun su'ul adabi ma akan Allah. Wa qalatil yahud, yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah maglula a dunkule take, ma'ana Allah ya dunkule hannunsa. Aka ce bayan manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina, kafin manzon Allah ya yi hijira suna cikin wadata suna cikin arziki, amma manzon Allah yana zuwa Madina su Yahudawa kenan, sai kuma Allah ya jefa musu talauci sai ya ba su da albarka cikin abubuwan su sabila da yanda suke kafircewa wa manzon Allah da yanda suke kafirce ma ayoyin Allah. To sai suka ce a wai, sai suka zagi manzon Allah suka ce wai wannan wani irin shi'umanci ne ya same mu, da zuwan wani? Sai suka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suke cewa to ai idan dai haka ne Allah naka da kake magana akan sa ya dunkula hannunsa ya mana ruwa. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, yahudawa suka ce wato hannun Allah a dunkule take, ma'ana ruwa, Allah Ubangiji ya hana mana yalwan arziki. Sai Allah ya ce gullat aidihim, Allah ya tsiyatar da hannunsu, ya saka hannunsu matalauciya, Allah ya talauta su, talauci ya tabbata a kanku. Wannan kaman addu'a ne na la'anta da kuma addu'a na abin da suka jingina ma Allah, mummunan abin da suka jingina ma Allah. Sai Allah ya ce to wannan abin zai tabbata a kanku na talauci da kaskanci, gullat aidihim wa lu'inu bima qalu, Allah ya la'ance su da irin wannan mummunan magana da suka yi akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu, Allah Ubangiji ni'imominsa mabsutatani, suna shimfiɗe suna da yawa. Yunfiqu kaifa yasha, yana ciyar da halittunsa yadda ya ga dama. Wala yazidanna kaseeran min fadli, kuma Allah Ubangiji yana kara ma da yawa daga cikin halittunsa daga falalansa. Wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana, kuma abinda aka saukar maka daga gurin Ubangijinka ba abin da yake kara ma mafi yawa daga cikin su sai tughyanan, kafircewa da taurin kai, wa kufran da kafirci. Wa alqaina bainahumul adawata, mun jefa gaba da kiyayya a tsakaninsu, wal baghdaa da kiyayya, ila yawmil qiyamati, har zuwa tashin alqiyama. Kullama awqadu naran lil harbi, duk lokacin da suka kunna wutan fitina, suka kunna wuta na makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, adfa'aha Allah, sai Allah ya buce wannan wutan. Wa yas'auna fil ardi fasadan, suna yada barna, suna yawo da barna a doran kasa. Wallahu la yuhibbul mufsidin, Allah Ubangiji kuma ba ya san mabarnata. Anan maganan da Yahudu suka faɗa ma Allah magana ne da yayi muni, kuma dama Allah Ubangiji ya faɗa mana a ayoyi daban-daban. Akwai ayan da yake cikin suratu Ali Imran aya na 181 wanda Allah yake ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighayri haqqin wa naqulu zuqu adhab al-hariq. Allah yace Allah ya ji, laqad sami Allahu haqiqa, Allah ya ji qawla alladhina qalu, zancan wanda suka ce inna Allaha faqirun, Allah talakani, wa nahnu aghniya, mu kuma wadatattu ne. Sabila da Allah ya ce manzal ladhi yuridu Allah qabdan hasana, wa zai ranta ma Allah rance. Sai suka ce yanzu har Allah ne zai nemi rance? To ai idan da Allah zai nemi rance ya ce a ranta masa wani abu, to Allah ya zama talaka, mu wadatattu ne, tunda yanzu mu ne Allah yake nema a gurin mu. Allah ya ce sanaktubu ma qalu, za mu rubuta duk abin da suke faɗa. Wa qatlahumul anbiya, a da yanda suka kakkashe annabawa bi ghairi haqqin, ba dalilin tsaye balle na zaune. Wa naqulu, za mu ce zuqu azabal hariq, ku dandana azaba na gobara, azaba wanda zai cinye ku, kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗa mana azabansa ba ta barin komai sai ta mayar da wannan abun toka. Kamar yadda Allah ya azabtar da Adawa, Allah ya azabtar da Samudawa, to su kuma azaban hariq, azaban gobara shine Allah yake ce su dandana wannan azaban. To da suka ce yadullahi mallula, hannun Allah tana dunkule, Allah ya ce gullat aidihi, su din nan tunda suka yi ma Allah wannan rashin kunya, to Allah ya tsiyata su, Allah Ubangiji ya ruwatar da hannunsa su zamanto suna ruwa ma kansu. Ma ba Yahudi ne zaka ga ya fi kowa tara abun duniya, kuma ya fi kowa kwaɗayin abun duniya, ya fi kowa tara abun duniya, amma ba zai amfana da wannan abun ba haka har ya mutu. Duk abubuwan da ake kerawa na duniya su ne a gaba wajen kerawa, amma idan ka je sai ka gansu a kaskance, a wulakance, a talauce, sabila da rowan da Allah ya rubuta wanda suke yi matsakaninsu da kansu da kansu. Ma gullat aidihim wa lu'inu bima qalu, Allah ance su da irin wannan mummunan magana da suka yi. Bal yadahu mabsutatani, kyautan Allah yana shimfiɗe da ni'imomin Allah. Idan aka ce yadu a ire-iren ayoyi mutashabihai irin waɗannan, malamai sun kasu kashi biyu, da akwai at-tafwid da akwai at-ta'wil a tsakanin salaf da khalaf. Su salaf suna yin tafwidi, su kuma khalaf suna yin ta'wil. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun zo kan irin waɗannan ayoyi wanda mutashabihai ne, me yasa suka zama mutashabihai? Sabila da Allah ya jingina ma kansa wato wani sifa, wanda wannan sifa din zahirin wannan sifar yana kamanta Allah da halittunsa, kuma Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu da yake kama da Allah. Allah shine mai ji, Allah shine mai gani. To sahabban manzon Allah da tabi'ai idan sun zo kan irin waɗannan ayoyi kaman na yadu hannu, kaga idan an ce hannu ma za yubadiru ila zihin, shine tafi da yatsu, shine abinda zai mubadara zuwa ga kwakwalwa. To da Allah ya ce yana da hannu, yaya za ka fassara? Za ka fassara shi a matsayin hannu ne irin naka na ɗaukan abu da ajiye, abu da cin, abu da sauran kula? Idan Allah ya ce hannu a haƙƙinsa, to Allah laysa ka mislihi shay'un, to ba za a ce hannu ba. To salaf sai suka yi tafwidi, idan aka zo kan irin waɗannan ayoyin sai su ce fassaran ayoyin shine abin da Allah ya faɗa. Mu abin da Allah ya faɗa muna kan abin da Allah ya faɗa, amma mu ba za mu ce komai ba. Shine kaman yadullahi fauka aidihi, kaman tajribi a ayunina, kaman waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, da ire-irensu. Kaman ido da Allah Ubangiji ya jingina ma kansa, tajribi a ayunina, ko wasna'il fulka bi ayunina wa wahayina, da makamantansu. Da kuma yadullahi, duk da cewa yadu ta zo da ifradi, ta zo da tasniya, ta zo da jam'i. Wani wajen Allah ya ce yadullahi fauka aidihim, wani wajen Allah ya ce bal yadahu, kaman a wannan ayar, wani wajen Allah ya ce wasama'a banaina ha bi aidin. To kaga ya zo da ifradi, ya zo da tasniya, ya zo da jam'i. To kaga wanda ya zo yana so ya ce Allah, tunda ya ce yana da hannu, a jingina ma Allah kawai a ce Allah yana da hannu, to sai a tambaye shi hannun wanne ne ɗaya? Hannu ɗaya ne kaman yanda ya ce yadullahi fauka aidihim, ko hannayen biyu ne kaman yanda ya ce bal yadahu mabsutatani, ko kuma hannayen da yawa ne kaman yanda ya ce wasama'a banaina ha bi aidin? To sai aka ce dole wannan imma a koma wajen salaf a yi tafwidi, imma a koma wajen khalaf a yi ta'wili. ainihin wannan abin yadda ya taso shi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wahayi, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsaya akan abin da manzon Allah ya fahimtar da su, saboda a lokacin musulunci gaba ɗaya bai fita daga jaziratul arab ba, su kuma larabawa ba su da ilimin mantiq, ba su da ilimin falsafa, ba su da ilimin handasa, ba su da ilimin likitanci, waɗannan ilimomin duka ba su da shi, sai an je wajen farisawa ake samun waɗannan ilimomin. To da addinin musulunci ya yadu ya shiga ƙasashen ajin ajamawa, Paris, Rome da makamantansu, sai ya zamanto su suna da wani ilimi na falsafa, wanda wannan ilimin ilimi ne tsoho, wanda ko su a wajensu suna ce wanda ya fara yin ilimin a wasu makwatantar ruwayoyi suna ce tun kafin a haifi Annabi Isa ne ma da shekara 300, al-filosoful Yunan Aristo, wanda suna fassara falsafa da cewa wato daga filosofiya ne, filo shine hubbu, sofiya shine hikima, ma'anansa hubbul hikima shine filosofiya, daga nan ne ake ce falsafa, masaninsa kuma sai a ce philosophy ko ko filosof. Za mu samu malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi falsafa ingantacce da kuma falsafa wanda ba ingantaccen falsafa ba, musamman Hujjatul Islam al-Ghazali, nan idan muka dauko Munqidh min ad-Dalal, idan muka duba mabahith inda yayi madkal fi falsafa da yanda ya kawo asnafu talibin, ya kawo abin da ya shafi ulama'ul kalam al-mutakallimun, ya kawo abin da ya shafi al-falasifa, ya kawo abin da ya shafi al-mutasawwifa, da yaje kan al-falasifa ya kasa su gurgudan su kashi uku, tun daga kan al-falasifa at-tabi'iyun, al-falasifa ad-dahariyun, al-falasifa at-tabi'iyun, ya kawo kuma nau'o'in jinsosin falsafa irin na Sokrat da Farabi da makamantansu, wanda waɗannan falsafa din wato ar-rafidatu, waɗannan falsafa ɗin falsafa ne wanda mahdul kufri ne a cikinsa, sabila da idan an bimbiye falsafa ɗin zai koma zuwa ga abinda zai bayi zuwa ga ƙaryata mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala. To dai musulunci da ya shiga cikin ƙasashen a ajin wato musamman turawa da suke da waɗannan ilimomin, sai ya zamanto ana samun fahimtan ayoyi wato na alƙur'ani ta wani fuska, sai aka samu al-ifrat, aka samu at-tafrit, abinda ake nufi da al-ifrat wasu suka zurfafa, aka samu mu'tazila, mu'tazilawa da suka zo kan ayatu sifat sai suka ce gaba daya ma ba za a dingina ma Allah sifa ko daya ba, da as-sam'u, da al-basaru, da al-kalamu, da makamantansu gaba daya sifofi ne da ba qa'imun bizati bane, ba su tare da Allah, sabila da idan an ce ji yana tare da Allah to an nuna hunaka qadimun ma Allah, akwai wani tsohon abu da ya dade tare da Allah. Idan an ce albasar sifatun qadimatin lillahi ta'ala ne, sai su ce to wannan yana nuna akwai hunaka qadimun ma Allah. Su suna kokarin tanzihi sai suka yi ifra'i, sai suna kora abin da Allah ya tabbatar ma kansa. Sai kuma aka samu mushabbiha, mujattima, wanda su kuma tsaban wato tafridi, wato suna kokarin wai sai an dawo an fassara aya akan zahirinsa, sai suka zo suna jikkita Allah, suna ce idan an ce ido sai aka samu wasu suna sifanta Allah da irin sifofin halittunsa, su ce Allah na sakkowa kaman yanda bayi suke sakkowa, su ce Allah yana tafiya, su ce Allah yana kama da samari shagiri wanda bayi da gemu, Allah yana kaza, sai ya zamanto an samu mujassima, sabila da dogaro da waɗannan ayoyi mutashabihai, ayoyin as-sifat wanda mutashabihai ne, dama kuma Allah ya faɗa mana shi ya saukar da littafi wanda a cikinsa da akwai ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukar mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaybun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'al fitnati wa ibtigaa'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ibtigaa'a ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. To sai aka ce wannan ayoyi mutashabihai ne, to wanda suka tsaya wajen sai an fassara ayoyin a zahirin sai suka bace gaba daya, sai aka kira su mushabbiha. To sai aka samu wato daya daga cikin wanda suka fito daga makarantar Mu'tazila, shine Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari jika ne na Abu Musa Al-Ash'ari. Ayan da muka karanta a baya wanda Allah Ubangiji yake fadin ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ko fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Wato sai suka ce wannan ayan ma ta sauka akan Abu Musa al-Ash'ari ne. Manzon Allah yayi nuni yace Abu Musa al-Ash'ari yana cikin wanda wannan aya take nufi, sai aka ce to wannan tana ishara ne zuwa ga jikansa Abul Hasan al-Ash'ari da zai zo ya fitar da mutane daga wannan kwazazzabo guda biyu na al-ifrat wa at-tafrit tsakanin mujassima da mu'tazila, ya daidaita su ya zamanto imamu ahli sunnati wal jama'a. Da shi ainihin sa dan makaranta ne na Abu Ali al-Jubba'i, shi ma ba mu'tazili ne. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya datar da shi ya fahimto wato wasaɗiya cikin aqidan musulmi, shine farkon wanda aka kira shi da imamu ahli sunnati wal jama'a, shi Abul Hasan al-Ash'ari. Duk wani wanda ya kira kansa da ahli sunna wal jama'a, to ainihi an fara samo sunan ne daga wajen Asha'ira. Menene aqidan Asha'ira? Sune waɗannan aqida da muke karanta su a cikin littattafaimu na tauhidi, sifofin Allah as-sifatun nafsiyya shine al-wujudu ko da kuma sauran as-sifatu as-salbiyya القدم والبقاء والمكالفة والقيام بالنفس والوحدانية ده الصفات المعاني ده الصفات المعنوية وان ده سنة مكاكرا تاسوء قوائد ده السمع البصر والكلام هو والسمع والبصر والكلام ده ثورانس والحياة إذا أنجيكما الصفات المعنوية ده في أزمنته كونه سميعا وبصيرا ومتكلما وحيا ده ثورانس وان da kuma abin da ya shafi lawazim, duka suna nan na san ɗalibai sun san waɗannan, amma kuma abu ne wanda yana da zurfi sabila da yana da alaka da ilmul kalam, yana da alaka da mantiq. Mukan karanta shi a shiwaiyan mu shige ba tare da mun san daqa'iq na abin da suke nufi ba, kaman waɗannan asifatus salbiyya din da wannan asifatun nafsiyya ne yasa aka kira ta asifan nafsiyya, da waɗannan da aka kira su as-salbiyyat, da waɗannan da aka kira su al-ma'ani da al-ma'nawiyyat da makamantansu. To amma zuwa ga ina nake so na kai mu, abinda nake so na kai mu shine waɗannan sifofi na Allah, wanda sifofi ne wanda mutane suna da irin waɗannan sifofin, kuma Allah ya ce shi ba irin mutane bane, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Idan an zo wajen fassara su, mazhaba biyu ne, imma mazhaban tafwidi imma mazhaban tawili. Idan za a bi mazhaban tawili, shine mazhaba na malamai, wanda malaman musulunci gaba ɗaya mafi yawa suna kai ne shine mazhaba na tawili din, wanda a kansa Abul Hasan al-Ash'ari yake da dan uwansa Abul Mansur al-Maturidi akan wannan mazhaban suke, kuma sune mazhaba na Ahlus Sunnati wal Jama'a. Idan ka dauke Shahrastani littafin sa Al-Milal wan Nahl, zaka ga ya bayyana bayani akan shi Abu Musa al-Ash'ari din, koko Abul Hasan al-Ash'ari din, da kuma mazhabobin mujassima mushabbiha, da kuma ainihin mazhaban ahlus sunnati wal jama'a. Haka shi Abdul Qahir al-Baghdadi a cikin littafin sa Al-Farqu Bayna Al-Firq, shi ma yayi iya kokarin sa wajen ya fayyace mu mutane su waye ahlus sunnati wal jama'a, da kuma asnaf ma'ana nau'o'in ahlus sunnati wal jama'a. Kalman ahlus sunnati wal jama'a ya saba da manzurin da yanda yanzu wasu suka dauka a gurin magabata. Dan kalman ahlus sunnati wal jama'a ko ku ince wannan suna na ahlus sunnati wal jama'a abun magabata ma'ananta daban a zamanin mu yanzu ma'ananta daban. Dan a zamanin mu ma'anan ahlus sunnati wal jama'a kungiya ce, ko an ki ko an so kungiya ce, wani ne ya fahimci wani abu yake ganin duk wanda basu fahimci irin wannan abun ba ba ya tare da su, kuma sun fita daga cikin igiyar musulunci ko wani abu makamantan haka. A dai wannan zamanin in kaji mutum ya ce shi ahlus sunna ne, to yana nufin shi almajirin Muhammad ibn Abdul Wahhab ne, shi almajirin yan makarantan Muhammad ibn Abdul Wahhab kaman Usaymin, kaman al-Allama Albani, kaman Ibn Baz, kaman makamantan su. To wannan da'iran wasu ahlus sunnati wal jama'a ne, ko wasu shirjima ne da suka kira kansu ahlus sunnati wal jama'a a wannan zamanin. Amma a zamanin da ya shige, wanda ake kiransu ahlus sunnati wal jama'a su ne yan makarantan Abu Musa al-Ash'ari da Abul Mansur al-Maturidi, wanda suke kan mazhaba na ta'awili da tafwidi dangane da abin da ya shafi ayatus sifat da kuma makamantansu, wanda wato karatu ne mai fadi mai girman gaske, wanda dole sai mutum yayi isti'ana da abubuwan da malamai suka dawwana akai. Amma jamahir aglabiyyar malaman duniya a wannan mazhaban suke. shi yasa zaka ji littafan fiqh gabaɗe idan ka dauko duka waɗannan littafan na fiqh tun daga kan al-Akhdari ba Ash'ari ne mai Muktasar al-Akhdari al-Ashmawi shima ba Ash'ari ne mai Iziyya lil jama'a al-Azhariyya muqaddimatu al-Iziyya ba Ash'ari ne mai Risala Abu Zaid al-Qayrawani ba Ash'ari ne Misbahus Salik ba Ash'ari ne mai Aqrabul Masalik ba Ash'ari ne mai askari ba Ash'ari ne har zuwa mudawwana gaba ɗayan su a Sha'irani waɗannan manya-manyan malaman kuwa na musulunci na duniya galibinsu a Sha'irani amma yana da kyau mu je mu san ma me ake nufi da Ash'ari din kuma su wane ne Ash'ari din da kuma Ash'ari a zamanin da ya gabata da kuma Ash'ari tajdid a cikin makarantar Ash'ari yana da kyau duka mu je mu koma daliban ilimi su koma su yi bahasi da duka domin su gane wannan to abin da ya shafi yadullahi da muke karantawa da Allah ya ce yadullahi bal yadahu mabsutatan wato ni'imomin Allah haka malamai suka fassara kaman الامام القرطبي اشكن الجامع لاحكام القران كركشن wannan aya yace malamai wannan bal yadahu din sukan fassara yadu da an-ni'matu Allah ubangiji yace kaman misali a gurin larabawa idan kace kam yadilli inda fulan hanu nawa nake da shi akan wani ma'ana taimako nawa na masa an gane ko kyauta nawa na masa ai ko a gurin bahauke ma idan an ce ka sa min hannu ana nufin me ana nufin ka tsumbula hannu ne ana nufin ka taimaka min ne yanzu mutum ya zo da ruwa a gaban sa koko da buhun shinkafa a gaban sa yace da Allah sa min hannu da Allah da ka sa hannu ne ka diba ka tafi da shi ko kuma da ka kama ka daura masa ne zaka daura masa ne ko a gurin shugabanni idan ka ji sun ce da mu sa hannu me suke nufi da mu taimaka ba wai suna nufin da su tsumbula hannun su bane ko a ce da hannun wani a ciki me ake nufi ana nufin shi ma yana da ni'ima a cikin wannan abu an gane ko to yadda tana zuwa da ma'anan mene an-ni'matu sannan tana zuwa da ma'anan ƙarfi Allah ya faɗa mana wazkur abdana Dawud zalai ka ambaci bawan mu annabi Dawud mai hannaye ma'ana mai ƙarfi kaga yadu anan wajen yana nufin menene yana nufin hannu yana nufin mene ƙarfi al-quwwa wal-irada wal-qahar sannan yadu yana zuwa da ma'anan al-mulku wal-qudratu mulki da kuma ƙarfi qul innal fadla bi yadillahi jami'a lallai ƙarfi da mulki gaba ɗaya yana gurin Allah ba yadu anan wajen yana nufin tafin hannu bi ma'anan jariha kaman yanda yake a cikin wato manzuri na zahirin nassi ba an gane ko sannan yakan zo da ma'anan asila sadarwa kaman yanda Allah ubangiji ya ce a cikin suratu yasin ko awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun to nan da Allah yake mimma amilat aydina daga abinda hannayen mu tai kaga sila ne ma'ana ana nufin sadarwa wato muka sadar abinda muka sadar ko fadin Allah subhanahu wa ta'ala aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatan nikah ko aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatan nikah ne ko wanda a hannunsa to kaga bi yadihi anan wajen ana nufin sila ne shi ma to da ire-iren waɗannan to duka waɗannan zamu koma zuwa ga abinda zamu nisanci sifanta Allah da sifofin halittunsa dole zuwa ganin zamu koma sabanin wanda za a ce aina Allah Allah yana ina za a ce fi sama'i Allah yana sama subhanallah tanazzaha an zalik Allah ya tsarkaka a ce Allah yana cikin sama Allah ya tsarkaka sabila da sama halittan Allah ce idan Allah ya koma sama to ya koma yara ce da halittansa ina qa'imun al-qiyamu bin-nafsi yake al-qiyamu bin-nafsi dogaro da zaki Allah tun kafin ya halicci sama saman mene سيدنا علي يتي كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان الله yana nan babu komai tare da Allah yana nan ba sama ba kasa ba rana ba wata ba gabar ba yamma yanda Allah yake tun kafin ya halicci sama to har yanzu haka Allah yake
kaga ba za a danganta shi a ce in Allah yace ubangijinku wanda yake sama ana nuni ne zuwa ga uluwi ba wai ana nuni ne zuwa ga wato Allah ya riki waje a matsayin wajen zaman sa bane ko al-arshu ar-rahmanu alal arshi stawa a dauke shi a matsayin cewa ai a can sama ne Allah ubangiji yaje ya nemi wani waje sunan sa al-arshu ya mayar da wannan wajen fadan sa gurin zaman sa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya tsarkaka al-arshu daya ne daga cikin halittun Allah kuma gaba daya halittun Allah da su gushe su bar samuwan Allah shi kadai saboda haka a koma zuwa ga maganganun malamai a sabila da yawa waɗanda suke cewa a fassara Qur'ani a zahirin sa kar ayi tawili bid'a ne wannan kawai shoge ne da ha'inci sabila da duk wanda yace baya tawili kuma yana wannan addinin ƙarya yake yi baka yin tawili na'am baka yin tawili da Allah ubangiji yace nasullaha fa nasiyahum me ma'anar nasiya ya mance ko nasullaha inda ka fassara shi da zahirin sa sai ka ce Allah ya sun mance Allah ma ya mance da su in ka dangana ma Allah mantuwa baka zama arne ba ka zama arne Allah baya mantuwa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya koshi sai kun koshi idan muka dauke shi a mafhumul mukhalafa ma'ana in kun koshi din Allah dai koshi in an jingina ma Allah koshi ba a kafirta ba an kafirta man atani yamshi ataituhu harwalatan wanda yazo min na tafiya dan zo masa da sauri in ka siffanta Allah da sauri ka kafirta dole za a dauki sai an koma zuwa ga tawilin nan kuma dole sai an yarda a cikin alqur'ani akwai alhaqiqa akwai almajaz idan an yarda da akwai almajaz to duka waɗannan abubuwa za su zo da sauki waɗannan fitintunu za su rahu indai an yarda da akwai alhaqiqa akwai almajaz wannan kuma bil ittifaqi galibin malamai sun yi ittifaqi akan akwai alhaqiqa akwai almajaz amma wannan majali ne na ɗaliban ilimi da ya kamata mu koma mu je mu ci gaba da karatu akai kuma Allah ubangiji ya ba mu sa'a bal yadahu mabsutatan wato ni'imomin Allah subhanahu wataala suna shimfide nan da Allah yake mabsutatan wato yana nufin kyautan Allah da yake yi mubalaga ne kyautan da Allah yake yi me yawa ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tubsuha ba za ku kirga kyautan da Allah ubangiji yake yi ba bal yadamu mabsutatan yunfiku kaifa yasha yanda yake so haka yake ciyarwa wani ya bashi tsakataki wani ya bashi da yawa wani ya bashi dan kadan wani ya bashi duk dai haka Allah ubangiji ya kasa arziki tsakanin mutane kowa da irin abinda Allah ubangiji ya bashi na arziki Allah in ya ga dama sai ya wadatar da kowa ma'ana kowa ya samu kudi kowa ya samu arziki dan kun san kalman wadata da yawa muna amfani da shi muna tsammanin wai kudi shine wadata kudi ba shi bane wadata kudi ba shine arziki ba kudi ɗaya ne daga cikin a cikin nau'o'in arzikin da Allah ya raba to kudi ba zai zo a number 100 ba ma haka ne kudi ba zai zo a number 100 ba ma saboda akwai lokacin da karayi babu kudin baka ma san kudin ba kuma karayi lokacin da kake cikin mahaifiyanka ka san ta inda kake cin abinci ka san ta inda kake shan ruwa idan abin da ka tari ya taru ka san ta inda kake yin bayan gida ba baka sani ba kuma a yanzu ba za ka iya tunawa ba shi kudi ɗaya ne daga cikin nau'o'in arziki shi ma arziki ne babba kyauta ne na Allah amma kuma arziki suna da yawa amma wanda ya fi kowa arziki shi ne wane shine mai wadatar zuciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqil maharima takun a'badan nasi warda bima qatama Allahu laka takun agnan nas kabar haramu sai ka zamanto mafi zamanwa mai bautan Allah kuma ka yarda da abinda Allah ya baka na arziki sai ka fi kowa wadata idan ka yarda da abinda Allah ya baka kalamun ce ma zuciyanka cewa ka gode to ka fi kowa arziki wanda ya samu kudi ya kashe ya ci abinsa yayi bacci to shine mai arziki amma wanda ya tara ya tara ya tara ba arziki bane inna nahnu narisul arda wa man alaiha da ka tara ne abinda ka samu ka ci ka ba ma wani shine naka wanda kuma yake da kudi ko da kudin sa ya dangane da sama, in dai yana kallon na wani to zai ji cewa baya da shi, zai na kanin wane ya fi shi. Shi yasa manzon Allah yake cewa idan kuna so ku gode mani niman Allah, ku kallo wanda suke kasa da ku, domin shine zai fi bayuwa ga ku gode ma niman da Allah Ubangiji ya muku. To Allah Ubangiji yace yufiqu kayfa yasha'u, Allah Ubangiji yana ciyarwa yadda ya ga dama. Wala yazidanna katiran minhum mimma wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika dughyanan wa kufran, da yawa daga cikin su abinda aka saukar maka daga gurin Allah zai kara musu dagawa da kafirci, a maimakon su yi imani. To in aka saukar maka da ayoyi sai ya kara musu kafirci da taurin kai, in suna jin ayoyin sai suna jin haushi, sai su ci gaba da zagi, su ci gaba da kafirci, su ci gaba da tamadi a cikin barna. Allah Ubangiji ya kiyaye mu. Kullama auqadu naran lil hadi wa alqina bainahum al adawata wal baghdaa ila yawm al qiyamah, mun jefa gaba da wato rigima a tsakanin su har zuwa tashin al qiyamah. Kullama auqadu naran lil hadi, duk lokacin da suka kunna wutan fitina, suka kunna wutan yaki dan su cutar da manzon Allah, a dafa'a Allah sai Allah ya buce ta, sabila da ko da yaushe cikin kullama kirci suke, ko da yaushe cikin mitin suke, ko da yaushe cikin ganawa suke. Ka gansu a can sun yi guru, ka ga sun yi mitin a can, ka ga sun taru a nan, ka ga kullum a cikin ganawa suke. Shi yasa wanda Allah Ubangiji ya jarrabe shi da damuwa da al'amarin mutane, to babu wanda ya fada a bala'i kamar sa. Kai duk abin da ka gani akan mutane sai kai sharhi akai, duk labarin da ka ji sai kai bincike akai, duk abin da yake gidan wani sai kai kwakwafi a kai, to wallahi ka fada a cikin bala'i. Wai aka ce wai labari ne ake bayarwa, amma irin malhat din nan ne ko malhat, irin labarin bandariyan nan. Wai wani majidanci yana da mata, sai ya kara aure, da ya kara aure yayi amarya, sai uwar gidan idan yana daki sai tana zuwa ta fake a jikin window tana jin me suke tattaunawa, har mijin ya gane cewa lallai ana mata leke, ana mata labe. Rannan kawai sai ya shirya mata tarko, ta labe sai kawai ya ce kat na mamanta, an ce mun baban wance ya mutu ban fada mata ba, yanzu dan shiga na marasa, kawai sai ya ji an kwasa igu a bakin kofa, la ilaha illallah, ya dana mata tarko ne shi ma. Sha me kike yi a nan, me ya kawo ki nan, ko babu komai dai ya tsinka mata zuciya ita ma. To idan Allah ya jarrabe ka da san kwakwafi da jin maganan mutane, neman tajassusi, wanda Allah ya ce wala tajassasu, kar kuna binciken abin da yake boye, kar kuna neman ku ji, yana daga alaman da zaka gane Allah baya son bawa. Kaga mutum yana damuwa da abin da bai shafe shi ba na mutane, to Allah yana son mutum yayi ta wahala ne, mutum yayi ta bata lokacin sa, yin abu mai amfani, mutum yayi ta fama da bakin ciki, karshe hawan jini ya kama shi, paralyze ya same shi kawai. Amma in Allah yana son ka, to ba zai sa maka damuwa akan abin mutane ba. Kabar mutane, min husni islamil mar'i tarkuhu ala yanihi, yana daga kyan musuluncin mutum kabar abin da bai shafe ka ba, ka shiga abin da ya dame ka. Abin da ya dame kan ma ba komai ne zaka bata lokaci a kai ba. Amma idan kaga mutum yana damuwa da abin da bai dame shi ba, to gaskiya alaman Allah Ubangiji yana fishi da shi. To haka munafikai suke kullun suna kullama kirci, suna damuwa da abin da bai shafe su ba. Kaga wane na tambaya, wayya ake saki ne a gidan wane kan, ni kam matan wane na kwana biyu ban ganta ba, ko ya sake ta ni, ko kaza ko kaza ko kaza. Wannan hali irin na mutanen mu, musamman mutanen mu, wai sa'idawa. Kaga wani majalisa a anguwa an kullama majalisa, majalisan la'ana da makirci, wanda Allah ya tsine mata, ana mitin ana kullama makirci wa mutane. Aji ne gidan wane yake ciki, ajiya ya wane yake ciki, in an ganka cikin talauci a maka dariya, in an ganka cikin wahala a yi maka walo, in an ganka cikin ni'ima a ce ko yanke kai yake yi ne, ko ya fara wani abu ne, ko yaye ne, ko yaye ne. Haka dai da duk wanda ya fada a cikin wannan jarrabawa ya fada a cikin babban musiba. Mu dai Allah ya kiyaye mu, Allah ka shagaltar da mu da uzurin gaban mu, Allah ka shagaltar da mu da damuwan gaban mu, Allah ka shagaltar da mu da aibin kanmu, ba sai mun leka aibin wani ba, wanda yake aibin Allah ya shirye shi, mu ma muna da shi, mu ma Allah ya shirye mu. Yawa mu ba da mu tsarkake kanmu ba, Allah ya gyara mana. كلما أكو دينارا للحج أطفأها الله ويسألنا في العبد فصادا سنا يا دبرنا أدوران كفا والله لا يحب المفسدين الله أبنجدي باي سما صبرنا. نعم.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الله يشهد. ولو أن أهل الكتاب دعا شيء ma wanda aka ba su littafi yahudu da nasara amanu za su yi imani wattaqau su kiyaye su yi imani da manzon Allah na farko kenan na biyu wattaqau hum jannatin na'im da za mu shigar da su aljanna wanda take da ni'ima wala adkhalnahum jannatin na'im da zamu shigar da su aljanna wanda take dauke da ni'imomi masu yawa. To anan Allah ubangiji yana ce ahlul kitabi abu daya ne ya hana su shigo cikin da'iran da Allah zai gafarta musu ya yafe musu laifukan. Wannan abu menene? Shine su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun yi imani da manzon Allah, su rabu da aikata miyagun ayyuka na saban Allah. In suka yi imani da manzon Allah suka rabu da aikata miyagun ayyuka na saban Allah, Allah ya ce to mun yafe musu kuma za mu kankare zunubansu kuma za mu shigar da su aljanna man'inciya. So Allah Ubangiji kofansa tana da girma, kofansa tana da fadi, kyautan Allah yana da yawa. A cikin Yahudawa da Nasaran ai da akwai wanda suka yi imani, Allah zai faɗa mana su a gaba. Abdullahi ibn Salam ya yi imani, Salmanul Farisi ai ainihinsa shi ma ba Nasari ne, ya yi imani, wanda har manzon Allah yake Salmanu minna ahlul baiti, Salmanu yana cikin mu ahlul baiti. Najashi ya yi imani da sama da mutane 48 daga cikin Yahudawa an samu waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to da a ce ahlul kitabi da su yi imani, su ji tsoron Allah, su bar aikata miyagun ayyuka, la kaffarna anhum sayyi'atihim, da za mu kankare zunubansu, wala adkhalnahum jannatin na'im, da za mu shigar da su aljanna man'inciya. Jama'a babu wanda ya kai Allah rahma da jin kai, babu wanda ya kai Allah tausayin bayi, kuma babu wanda ya kai Allah yafiya da rangwame. Duk laifin da ka tara ka zo gurin Allah ta'ala ka nemi gafaran Allah ta'ala, to babu ruwan Allah in ya ga dama sai ya canja laifukan ka su zama ulada. Laifin da ka yi shi mai yawa wanda tudunsa ya kai tudun sama, to Allah in ya ga dama ba rushe laifin da yi ba, laifin ne fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin, Allah Ubangiji sai ya canja laifukanka sai su zama tsowa. Akwai laifin da zaka ganshi rili laifi ne, amma wallahi Allah in yana son mutum sai ya mayar da laifin sakamako mai kyau. Ba shi bane الامام البوسيري يكي سيلا الا رحمه ربي هنا يقسمها تاتي على حسب الاتيان في القتل وتقيل اذا الله يسوكا لوكاتين دا يكي ربا رحمانسا سي يا كاو مكا رحمانسا غرغدن جرمن لايتينكا لايتينكا سي يا زمو لادا غبا دي الله سي يرفي مي يسا منزل الله يكي واتب السيئه الحسنه تمحها كبير دا ممونا كيكاوا سي شافا ممونا. Saboda haka babu wani abin da ya buwaye Allah wanda Allah ba zai iya gafartawa ba. Akwai kissan nan da ake faɗa na wani wanda ya kashe mutane 99, bayan ya kashe mutane 99 sai ya ji yana so ya tuba, sai ya zo wajen wani malami rahibi ya ce ga laifin da na aikata, na kashe mutum 99, shin Allah zai iya gafarta min? Sai rahibin ya ce wai mutane 99 ka kashe? Ya ce eh. Ya ce to gaskiya annan da wuya Allah ya gafarta maka, sai ya ce to me ya amfanin ka yanzu tunda dai Allah ba zai gafarta mun ba, sai ya sheke shi ma sai ya cika dari a'a sai ya sake tahowa gurin wani rahibi ya tambaye shi sai masa to ni dai gashi na kashe mutane 99 na tambayi wani malami ya ce Allah ba zai gafarta mun ba, shi ma na kai shi lahira ka bani fatawa, kaga kuwa ba zai ce shi ma babu mata yanda za a yi ya ce Allah ba zai ce a'a dan Allah zai gafarta mun, ya ce ka je gari kaza, gari kaza akwai masu biyayya ma Allah, ka kaurace ma garin ka, in har ka je wannan garin kai ta neman gafaran Allah, Allah zai gafarta maka. Shikenan sai ya fita hijira, yana hanya zai tafi, yana hanya yana hanya yana hanya, kafin ya isa garin sai ya mutu. Mala'ikun rahama suka zo da su dauki ran, mala'ikun azaba suka zo da su dauki ran, ma'ana ana rigaye su waye da su karba, mala'ikun rahama ne da su yi sama da ran ko mala'ikun azaba ne da su yi kasa da ran? Shikenan suna ta munaza'a suna jayayya, sai Allah ya ce ku tsaya a kirga zango, a kirga kilomita taku daga inda ya taso zuwa gurin da yake, da kuma daga gurin da yake zuwa inda zai je yanda yafi. Idan daga gurin da ya taso zuwa inda zai je shi yafi kusa, to shikenan ya zama to rabon mala'ikun azaba, sai su dauki kayan su. Idan kuma ya shige rabi zuwa garin da zai je domin ya samu rahman Allah, to nan kuma sai mala'ikun rahma su dauke shi. Aka ce yana kusa da garin da ya baro ne, amma Allah sai ya matsa kasan, aka matso da kasan domin Allah Ubangiji ya gafarta masa. Ma yarallahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Allah baya da burin ya azabtar da halittu. Burin Allah shine ya gafarta ma halittun sa, jikan halittun sa ya rahamce su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum la tuznibuna fayuzhibu menene a hadisi yake cewa da a ce ba ku zunubi Allah Ubangiji zai tafiyar da ku, la azhabakum Allah wa ataji qaumin yaznibuna fayastaghfirunahu fayaghfir lahum. Da a ce ba za ku na aikata zunubi ba, za ku zauna kurum ba zunubi, to Allah zai tafiyar da ku ya kawo wanda za su aikata zunubi, su daga hannun su nemi gafaran sa, ya gafarta muku. Ai a cikin sifofin Allah akwai al-gaffaru, mai gafarta zunubi. Me yasa ya ambaci kansa al-gaffaru? Sabila da yana da bayi al-muznibuna, masu zunubi. Mu yi laifi mu ce Allah ka yafe mana, ya yafe mana. Mu yi laifi mu tuba, Allah ya karbi tuban mu. Muna roƙon Allah, Allah ya gafarta mana. Allah ya ce walau anna ahlul kitabi, da wanda aka ba su littafi, amanu za su yi imani da Allah, su yi imani da littafin da Allah ya turo, wattaqau, su bar aikata sabon Allah, su ji tsoron Allah, lakaffarna anhum, da mun gafarta musu sayyi'atihim, kurakuransu da laifukansu, wala adkhalnahum jannatin, da mun shigar da su aljanna, man in shi ya Allah Ubangiji ya gafarta mana gaba daya. A karanta tambaya. Na'am.
Wannan ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya.
Wa alaikum assalam.
Ana so malam ya masa bayani akan kudin da mutum ya kafa, in ya zo biya sai ya ƙara wani kudi a kai, shin riba ne? In an ce masa riba baya daga cikin kudi, ya ce dai cikin haƙƙin abin da ake auna
riba. A'a, to wannan wanda ya faɗa maka wannan bai yi gaskiya ba. Duk kudin da zaka bayar a ƙara maka wani abu, to abin da aka ƙara maka din يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Me yasa aka kira shi da riba? Sabila da ƙari. Ai riban kashi kashi ne, akwai riban nasi, riba wato na kudin ruwa, ruwa ake cewa ko ka bayar da abu, lokacin da zaka mayar sai ka ƙara wani abu, ka karbi bashin 10,000, idan zaka mayar ka mayar da 10,000. An gane ko? Ka karbi bashin gero, in zaka mayar ka mayar da mudin shinkafa. Kaga da gero da shinkafa ba jinsi ɗaya bane ai. To duk waɗannan abubuwan suna cikin riba. Kuma riba tana daga cikin abin da ta halakar da su waɗannan Yahudawa. Wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu, kamar yanda Allah ya faɗa mana, yanda suke cin riba bayan an hana. Kuma riba takan lalata dukiyar mutum, duk yawan dukiyar. Kuma riba yakan jawo familin mutum su gurɓata, ma'ana 'ya'yanka su zama marasa albarka, 'ya'yanka su zama tofa su kai, su su zamanto kila ma su dafi poisoning ɗinka ko su dafi dalilin mutuwanka. Duk yana daga cikin sharrin riba ya aifar da tsinanniyar zuri'a. Sannan riba yana saukar da fushin Allah da gaggawa. Kamar yanda yanzu zaka ga ƴan kasuwanmu, dukiya mutum zai saka ya siyo kayayyakin da al'umma suke bukata sai ya ɓoye a sito. Ihtikar ko? Amma na haramu, na haramu. Wannan duk yana cikin abubuwan da yake jawo fushin Allah. Ka je kasuwan ƙauye ka saya kayan abinci, ka zo ka tara a sito. Kana jiran ranan da kuɗinsa zai nunku, ka fito da shi ka sayar da shi da tsada. Ka saya abu ka ajiye ba laifi ba haramun bane. Amma idan mutane ba su bukatan wannan abu, amma lokacin da mutane suke tsaka da bukatan abu, ana bukatan masara ka je ka sai masara ka koyi, haramun ne wannan, haramun ne wannan. Ana bukatan siga da Ramadana, ka san da Ramadana ana neman siga, sai manya-manyan diloli su saya sigan, su saya sigan, sai sigan sabila da dama a ka'idan kamfani oda ake yi. Idan kai odan mota 50, to kamfani ba za ta sayar ma kowa da kaya ba sai ta baka wannan kayan ka, ko da a ce kudin kaya ya karu. Misali ka saya kaya naira 15,500, ka tura ma kamfani kudin ta, kamfani ta baka receipt, to ko kudin kaya ya kai naira 20,000 ko 30,000, kamfani ita za ta baka ne akan abin da ka saya. Kai kuma sai ka zo ka loda ka ajiye shi a sito, wani ma babban dila ya loda. To sabila da saya kayan da ake yi daga kamfani ya zamanto kananun diloli ba su da kayan waɗanda za su zo su kasa su sayarwa mutane, dole sai an koma zuwa ga manyan diloli. Dalilin haka sai kayan ya yi tsada sabila da ya yanke a kan hannun waɗanda suke bukata. Shikenan sai a ƙara kuɗi a ƙara kuɗi, alhali a kamfani kuɗin bai ƙaru ba. Shikenan sai a zo ana ninka kuɗi, ana sayi da kaya, ana zaluntan mutane, mutane suna kudantar da kansu da kudin haramu sabila da wuta mutum yake ci ma kansa a cikinsa. Ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, wuta suke sakawa a cikinsu. Sabida aka ƴan kasuwa su ji tsoron Allah. Yanzu jin ka bala'in da katan nan take ciki, iyalai sun shi shugabanni ne, iyalai sun shi shugabanni ne, in an tashi Aisha zaki shugabanni. Ba iyalai sun su bane, su ma suna da nasu sabila da su ne mas'uli. Amma mu san cewa ƙasan nan ba iya shugabannin da muka zaba su suke shugabancin ƙasan ba, akwai wasu shugabannin ɓoyayyu, secret society, waɗanda suke shan jinin mutane a ɓoye. Akwai su wanda su ma nau'i ne na gwamnati, ba za a taɓa kari, ba za a taɓa iya karya su ba. Su ma nau'i ne na gwamnati sabila da sun tara kuɗin da su ma a ƙashin kansu gwamnati ne. Dan haka a ɓoyayyun waɗannan mutanen ake samun masu ɗaukan wato su jefa ta'addanci kawai a guri idan sun ga dama kawai, sabida suna da kuɗi kawai, sabida kila an ce akwai ma'adini kaza a guri kaza, a ɗibo wasu daga Turawa su zo ana sussuka, ba an sha kama wasu a zamfara ba, ana jefa fitina ana zuwa kuma ana ci gaba da kwashe zinare ana fita da shi. Kasan nan fa sai Allah ba, wallahi sai Allah. Zalunci ne fauka zulmun, fauka zulmin, 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 zalunci ne riɗi 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 ya taru ya yi ma al'umma yawa. Zaluncin masu kuɗi yana nan, zaluncin shugabanni yana nan, zaluncin mu yamu yana nan. Allah Ubangiji ya kiyaye mu. Sabida haka wannan riba ne, haramun ne mutum ya karɓi wani kuɗi a ƙara masa da wani abu, abinda ka karɓa shi za ka mayar. Duk wanda yace zai kai ka ƙara masa wani abu ya baka bashi, to karka yadda ka karɓa. In ka karɓa kuma sai ta zama maka bala'i, domin wallahi na sha jin complain da amsa tambayoyi na waɗanda suka karɓi irin wannan bashin, ƙarshe sai da suka tsiyace suka sai da gidajensu akan biyan wannan bashi. Karka yadda ka karɓa. Allah ba zai barka ba, Allah da ya halice ka ya san yanda zai yi da kai. Allah ba zai barka ba. Talaucin da yake damun ka Allah yana kallon ka, dukiyanka da ya kare Allah yana gani, ka koma gurin Allah. Ai abun mamaki ne ma in banda dan adam bai san waye Allah ba, bai san wane ne alkarimu ba. Ka bar Allah ka tashi ka je gidan wani ka roke shi, ka yi kuka ka zubar da kwalla, ka je wajen wani ka roke shi kai kuka ka zubar da kwalla ka je wajen wani ka yi ta yawo daga gun wannan ka je gun wannan kana neman mafita yanzu jin ka dada ka zo kai wannan magiyan ma Allah kai wannan kukan da shababan ma Allah kai kana tsammanin Allah zai barka in banda tadewa ka bar Allah kai ta zuwa gurin mutane kuma mutanen ba baka da su yi ba mutum ya koma zuwa ga Allah ya gani idan Allah ba zai bashi ba Allah ubangiji ya bamu Allah ubangiji ya biya bukatunmu na'am
na'am
to abinda muka yi ne dai Allah ya bamu nada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana Allah ya kara mana san manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
Allah ya saka mu cikin ceton sa ya Allah kaman yanda muka yi imani da shi bamu ganshi ba Allah ka nuna mana shi duniya da lahira ka nuna mana shi a mafarki ka nuna mana shi a bayyane Allah ka saka mu cikin wanda za su masa rakiya gobe kiyama Allah ubangiji ka saka mu cikin wanda zai gan mu ya ambace mu ya ce mun san wane da wane masoyan mu ne albarkan manzon Allah Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya hada kan al'umman musulmi jihar mu jihar Bauchi Allah ya kiyaye mana jihar mu ya karo mata zaman lafiya ya karo mata arziki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu kowa bukatun sa fatiha da salatu saki bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين